أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد كبرت بسابوها أو أن مركز نوزيما dan ci gaba da majlisin mu na alqur'ani wannan shine majlisi na 20 ina ce ku tsaya 20 insha Allah muna 21 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan 1 a karen da bature 2025 idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul qaf muna inda ubangiji yake labarta mana al'ummu wanda suka gabata albarkacin ƙaryatar da manzanni da suka yi ubanginsu ya halaka da su kamun shiga karatun mu kamar yadda aka saba inda kai tambaya ɗaya ko biyu mu amsa sai mu shiga cikin karatu. Sati da ya gabata muna kan wannan ayoyi guda aya ta 9 zuwa aya ta 13 inda Ubangiji yake bayyana mana kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rass wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'ida. Ubangiji yana labarta mana abin da ya wakana ga al'ummu wanda suka gabata al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kasancewa mun yi bayani wannan labari ne ma kunta ta'lamuha anta wa qaumuka min qabli hada, da kai da mutanenka ba wanda ya san wannan labarin kamin yanzu lokacin da muke labarta maka wannan labarin ruka. Shine nan Ubangiji yake tabbatar mana kamin kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi wa ansa al'ummu wanda sun ƙaryatar da manzanni. Dalilin ƙaryatar da manzannin nan Ubangiji ya halakar da su shine muke bi ɗaya bayan ɗaya akan wannan manzannin da suka ƙaryata kuma yaya aka yi suka ƙaryatar da manzanni. Muna bayani akan Ubangiji labarin da yake ba mu lalle an turowa ga Fir'auna ne shi ma ya ƙaryatar da manzanni ga abinda Ubangiji ya mai haƙa wa'idi na Ubangiji ya tabbata ga wannan mutumin haka kuma da waɗanda suke mabiya nashi. Shine wancan sati muna bayani akan abin da ya kaya lokacin da annabi Musa ya zo wa Fir'auna da ayoyi bayyanannu wanda suke tabbatarwa lalle shi ɗan aike ne da ruhun Ubangiji. Lokacin da ya zo yake ce min shin ba zan zo maka da wani abu wanda yake mabayyani ba wanda Ubangiji na ya bani shi dukkan in bayyana maka ni ɗan aike ne daga ruhun Ubangiji na, yake cewa fati bihi in kunta min as-sadiqin, in dai har da gaske kake ka zo da wannan abu. Kaga anan Fir'auna yana ji kamar a ran shi lalle in da gaske ne abinda shi Musa yake faɗa to ya zo da shi. Kinan tabbas da kai wannan da ya ƙaru wannan al'amarin sai dai baki ya gaba faɗa al'umma ta gaba ji wannan al'amari wanda yake ko kuma a cikin wannan al'amarin wanda suke kan shi shine ya ce mai to abinda za a yi fa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u linnazirin, wannan shine abinda ya wakana. To a lokacin da Musa ya bayyana wannan mu'jizoji wanda Ubangijinsa ya bashi, me ya wakana? kai tsaye Fir'aun da ganye ja hankalin mutanen shi da ƴan fada shi sai yake cewa inna hadha la sahirun amin lalle wannan mutum ya zo da sihiri wanda yake masani ne kwakwaran sani a wurin bangaren daki kuma wannan ba wai kamar yadda muka yi bayani can baya idan ka ji an ce maka wannan iska ce Allah barkawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ya wakana ga al'ummu na baya to na farko dalilin da ya sanya aka labarkawa manzo Allah dan alamba shi zuciyar shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane shi sun zo sun karyatar da shi sun ce matsayi ne to wai ba kai bane ba haro ba kafin kai annabi Musa an bayyana mai mutane shi kai a gaban tagoga wanda take tashi da ta Fir'auna Fir'auna ya ce ban fi wannan matsayi ne wanda yake matsayi a wurin tsaki yake cewa to abin da wannan mutumin ya zo da shi yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa ma za ta'muru yana so ne ya hutar da ku daga biyayyar da kuke yi mini ya hutar da ku daga kasar ku ya hutar da ku daga bautar ubangijin da ba ku san wani ubangiji in ba shi ba dan haka ku ya ku dan fada me ya kuke muku umarni da shi wata shawara kuke bani mu kawar da wannan bala'in da wannan Musa ya goma sai ke cewa arje almala manyan gari ɗan fada suke cewa arje wa akahu wa aqtu al madain al ashiriyya abin da yanzu ya kamata kai shine ka jinkirtar da shi da dan uwan shi ta zamana ta jiraya kai kuma ka tura dukkan gari ruwa duk wani birni in dai da kai wani matsayi ya zo shi ma ya bayyana abin da mu'jizar ta gare shi ko ya bayyana irin ilimin da ya sani na tsari ya ce in kuma ka tura saboda kai ne kai ne ya tuka da kulli sahara da halim duk wani matsayi wanda yake masani to za ya zo za ya amsa goron gayyatar da kai ne shi ne ubangiji sai ya lakashe mana an tura yanzu sako matsawa sun zo shi ne fajumi a sahratu miqati yawmin ma'luma aikin a cikin kafas ubangiji ya bayyana mana a cikin da qala wa'idukum yawm zinati wa yukhra an-nasu duha yace to alƙawarin da za a yi ku ku jinkirta ku tsaya ku jirayi matsawan mu a kowane burane mu tura su iso amma dai yawm zina wannan rana ta kawo rana sallah rana ta hutu na hutu a wannan ranar mutane suna gani za a kure musa tunda ai tsari ne ya zo da shi shi ne yake cewa kuwa mu'idukum yawm zina alƙawarin da za a yi ranar da za a yi hutu na hutu ita ce ranar da ranar idi ranar kawa wa an yukhra an-nasu duha kuma Fir'auna ya ba da umarni kowa da kowa a garin Misra lokacin wallaha kinan lokacin wallaha kowa ya fito ya zo ya halarci abin da zai wakana tsakanin matsawa na Fir'auna kuma da abin da Musa ya zo da shi na daga mu'jiza shi ne nan Ubangiji ya ce mana ga matsawa sun zo sun tattaru sun hallara a kowa Fir'auna a wannan falfajiya ta ranar sallah inda ake haɗuwa kowa da kowa yake cewa wa qila lin nasi hal antum mustami'un yace shin ya ku jama'a kun haɗu tunda ai an ce wa an yukshara an-nasu duha kowa da kowa lokacin wallahi ya fito da abu yayi shi ma kowa ya fito tabbas kowa ya fito a wannan lokacin shi da ma al'amari na Ubangiji in yana so ya rusa ƙarya sai ya hayya mata sababi na kowa da kowa ya san me ake ciki sannan Ubangiji ya rusa ta kamar yadda yake bayyana mana a cikin nahl bal nakzibu bil haqqi ala asya anbiya aqwa bal nakzibu bil haqqi ala al batil fa yadmuru fa idha huwa zahiq malakum al wayl mimma tasifun haka muke bugun gaskiya muke bugun ƙarya da gaskiya ta ruguza ta sai ka gani kurum an nemi ƙaryar nan an neme ta saboda ka sababu ita haka kuma manzo Allah lokacin da yazo ya rushe gumakan da suke kewaye da Ka'aba da wanda suke cikin Ka'aba yake cewa kun ji an haƙu wa zaka albaqi tabbas gaskiya ta zo ba ƙarya ta riga ya taru shi to wannan rana ce wanda shi Fir'auna da kanshi ya zaba yace a bari hira na idi ranar hutu na hutu kowa ya hutu ba dan komai ba saboda Ubangiji ya bayyana wa al'umma ne ake ciki su tabbatar ina gaskiya ta sa gaba rubuma ya kasance lokacin halin da annabi Musa ya zo ya kira Fir'auna hali ne wanda aka yi shi a wikulu
a cikin fada kadai akai in ba manyan fada ba da ma'aikatan fada ko wani san me akai amma dai shi da kanshi ya zaba ranar kowa da kowa ranar idi ranar hutu na hutu kuma shi da kanshi yake shela wanda babu hutu ba su hutu an antu mustami'un shin ya ku jama'a ya ku mutanen garin Misra kun hadu suka tabbata asir ga cikin malamai suka ce a wannan matsabar ne hal antum mustami'un shin ya kuta ran matsaba ko na ku suka ce sun fara a wannan lokacin suke cewa la'allana nattabi'u sahrata in kanu hum al-ghalibin sai wannan jagora na wannan matsabar yake cewa to tabbas mu ma in dai aka yi galaba a kan mu to zan yi wannan matsafa in kuma mu muka yi galaba to tabbas mu fa muna da wani kaso mai girma a gun fir'auna saboda abin da ya yi wa kanana lokacin da fir'auna ya tattara wannan matsafa sai su iya cewa a inna lana la'ajra in kunna nahnu al-ghalibin ya kai mai martaba ya kai fir'auna shin da kai wani kaso na daga wata dukiya ko wata mukafa'a ko wata ijaza da za a yi mana in dai mu muka yi galaba akan wannan mutanen da suke nema su tada mata hankali su sayar da mulkinka fir'auna ya ce musu na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin ya ce tabbas kuna da sakamako mai tsoka ya ce kai bayan ma da haka ku innan daga yau kun koma makusantana kun koma ɗan fada duk abin da za a yi sai an yi da kaga wannan ba ƙaramin matsayi ba ne ba suka samu ba ga takayya kuma ga kusantarwa da za su yi ga wanda yake tutiya shi ubangiji ne a wannan lokaci a lokacin nan ƙara lahun musa al'arku ma'antun mulkuna lokacin da suka gama kominsu aka gama shiri sai suka tambaya a waccan cikin surar ƙwaƙwa ubangiji yake cewa ƙaru ya musa in ma an turke wa in ma an da kuna nahnu an da kuna abuwa da wani alƙa yake cewa suke cewa ya kai musa mu za mu fara jefa abin tsahin namu ko kai za ka fara jefa abin tsahin naka a lokacin da musa yake ce musa ban ƙawar ban alku ku jefa abin tsahin naku ko hara kuma wannan shi ne umarnin da ubangiji ya ba shi ya tsaya har sai sun gama komai a lokacin nan shi ya wannan a can cikin wannan wani zai ce alku ba antum a nan cikin shu'ara yake cewa alku ma antum mulquna ya ku matsafa ku jefa abin da za ku iya jefawa yake cewa ku alku ibadahu wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun yake cewa tabbas a wannan halin da Musa da Musa umarni su jefa abin tsarin su sai suka fara jefa ibadahu igiyoyin su da sandunan su ai an ba su labari Musa sanda ce in ya jefa ta yake koma matiziya shi ne a nan su ma suka zo da igiyoyinsu da sandunan su suke jefawa idan suka jefa sai ta ce bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun da ruwayar fir'auna tabbas za mu yi galaba akan Musa kaga bisa nemi taimakon ubangiji ba bisa nemi ba taimakon fir'auna suka nema shi kuma Musa taimakon wa yake nema agajin ubangiji da taimakon shi yake ne ba shi ne nan ubangiji yake bayyana ko kuma yake bayyana mana ko ibnu kasir ya kawo yake cewa wannan shi ne halin jahilai duk lokacin da zaka samu jahili shi abinda aka dora shi abinda malamin shi ya dora shi abinda bokan shi ya dora shi akan shi yake imani ya manta da me yin shi ne ubangiji kaga wannan matsala ce ta tauhidi mai zaman kanta duk lokacin idan ta anta fasta'in billahi idan dai za ka nemi taimako ka nemi taimako a gun ubangiji wannan ita ce wasiyar da manzon Allah ya yi wa dan shi Abdullahi bin Abbas duk lokacin da za ka nemi taimako to kada ka nemi abun wani ka nemi abun ubangijinka kaga su wannan wawancin da suka yi shine suna neman taimako bi izzati fir'auna da ruwayar fir'auna tabbas za su yi galaba akan wannan al'amari wanda suka sake a kan shi sai sun ya cin a cikin suratul a'raf ubangiji yake ce mana lokacin da suka jefa wannan itatuwan nasu ko sandunan nasu da igiyoyin su saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azima kurne suka sihirce idanun mutane ni a cikin ce idanun mutane shine a maka buri da bula a maka ruwa ido abinda kake gani gashi dan iya ce a hannun shi amma dai daga ya cewa ta idanta sai ta koma zaki a idanta sai ta koma mutizi a idanta sai ta koma kunga shine ubangiji ya bayyana mana saharu a'yunan nas sai cikin ce idanun mutane wa jaru bi sihrin azim wa innaka waga wanda fir'auna ya tura gari ruwa daban-daban sun zo da wani tsari wanda yake mai girma tsari gaskiya ne a cikin tahiyya ta yau da gobe an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi da haka kai ba kana ce ba a'a kai ba zai yi ba a ce ya kama abu ɗaya ne zai sha bakance ka da tsari shine yawan isti'aza yawan yin azkar ɗinka na tsari da bare ce yawan karanta mu'awwizat wanda suke kare mutum da samun irin wannan abin yawan karanta ayatul kursi umuman in ka ɗauka zikirinka na tsari da zikirinka na bare ce kada ka taɓa mantawa ka yi su wannan shine abin da zai kare ka da idanuwan mutane ya kare ka da hasadan mai hasada ya kare ka da tsahin mai tsahi ya kare ka da bakin mai baki ya kare ka da kambon baka duka wannan abubuwa ne wanda ka kai su hakikatan a rayuwa da kai su amma dai me zai kare ka shine neman tsari a gun ubangijinka neman taimako a gun ubangijinka karanta wannan azkar na safe da barece da yaqinin tabbas ubangijinka zai kare ka in ba ya ƙini ka kun dubu kana karantawa abinda kake tsoron sai ya same ka shine nan ubangiji ya tabbatar mana lalle sun zo da sihiri wanda yake mai girma kuma sun sihirce idanun mutane tabbas shi kuma ubangiji ya bayyana mana fa idza ibaduhum a can surat ta fa idza ibaduhum wa isu yukhayyal ilayhi min sihri ma annaka tas'a yace sai gashi nan sandunan su da igiyoyin da suka jewa ana maka yana ta hayyili shine khiyal shine imagine abinda mutum zai sa a kan shi sai kurum ne ga shi idanun ka suna nuna maka ga su nan kurum suna tahiya sun koma maciji tana tahiya idanun kowa abinda idanun shi take nuna ne kenan wannan mine ne shine ruhaidu ce wanda aka saba shine suka yi wa fir'auna suka yi wa mutanen da suke tattare da shi amma dai kuma ba wai ubangiji ba shi kuma ubangiji ya bayyana mana wannan ka kasance ko ka dauke ta ita ce ka'ida a rayuwarka la yuflihu as-sahiru haythu ata har abada matsayi duk inda ya zo ta hanyar da ya shigo ta in wata hanya ya kama har abada ba zai samu tsira ba sai samu rabo ba wannan ita ce ka'ida wanda ubangiji ya buga mana a cikin suratul ba la yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda matsayi yake to ba zai sha ba ya kun dubu yana yi wata rana ubangiji zai warware al'amarin shi a jima ana yi to ba gaskiya ita ce akan komai kuma duk lokacin da mutum ya kasance gafin shi shine ubangiji wallahi ba abin da yake same shi kun lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa mawlana ba wani abu wanda ya isa ya same mu a rayuwar mu ta yau da gobe in ba abin da ubangijin mu ya rubuta ya riga ya rubuta za ya same mu in ubangiji ya rubuta to ba makawa wannan al'amarin sai ya same ka idan ya same ka fa ka dauke shi a matsayin jarrabawa wannan kuma jarrabawa ana so ne a jarrabe ka ya imanin ka yake ka yi hakuri ko kuma a zamewa za ka yi ka fita daga cikin addinin musulunci wannan bokayen malaman nan wannan masu tallan magunguna wannan kaza wannan ka su za ka bi su neman maka magani ko kuma a'a za ka mai da al'amarin zuwa ga ubangijinka neman magani abu ne wanda aka halatta maka ba wata cuta wanda ba ta da magani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana amma dai ka nemi magani ta hanya wadda shari'a ta rubuta maka hanya wadda shari'a ta gatar maka ko ka tanadar maka hanya wadda shari'a ta yarda maka ka nemi magani a kanta daga ka kuce ice kaza yana yin kaza ko ka zanna ya an kirayi kaza ko kuma a asambu ne aka baka sai an kirayi kaza sai an yinka wa to ka fitar daga cikin hayyacin ka da matsayin ka da musulunci shi ko manzo Allah ya bayyana mana duk wanda ya tafi wurin wani boka ko wani dan diba ya gaskata shi da abin da yake faɗa wai ba a yi ne maganin ba ya gaskata shi yace mai kaza maka zabi yace to sallar shi ta kwana 40 ba a karba in bai yi ta ba kwantar yana zuri yana juyawa sai ya cika sallar ta kwana 40 sallar da ubangiji yake zai iya karba ba sallar da irin ta yan tasha ba sallar da ubangiji zai karba sai ya yi ta kwana 40 a ce to an maida ta wannan ba a karba to kaddara a cikin kwana 40 innan da Allah ya yi yiwuwar mutuwa kana tunanin zai sha misala ce wanda muke ganganci a kanta a cikin aqida duk wanda ka kalla yanda ake ta kewaye-kewaye ana ta kira ana ta talla magunguna kaza magunguna kaza shi yana da maganin komai ko annabi Isa da yazo bai ce yana da maganin komai ba shi kanshi yana da inda aka tsayar da shi wato buri wa akma wal abrasa wa tu'il muta bi idnillahi wa tunabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum inna fi dhalika la aya wannan duka abin da aka yi wa annabi Musa ga sunan an yi an hatsare maka su amma dai ubangiji sai ya bayyana maka wannan aya ce mu'jiza ce to kai awa ka zo ka ce kana da maganin komai haka abu ne wanda hankali baya in ya zo kwane-kwane ne za a ringa yi duk wanda za ka zauna da shi ka yi magana da shi kwane-kwane ne zai maka na ya za a iya cuce ka ya za a iya raba ka da imanin ka ba cutar ba ce ba abin kirki ba a raba ka da imanin ka a yi wannan duk lokacin da aka ce an raba wani da imanin shi to an kare da shi a rayuwa saboda gatanka shine yaqininka da imaninka a cikin zuciya na yanda ko yanzu ubangijinka ya karɓe ka to ana kyautata maka zato amma dai ka mutu ba tare da imani ba to wannan ita ce ƙarshen asara wa zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce asara mabanginiya taɗewa mabanginiya a rayuwa Allah ya kiyaye to wannan shi ne abin da yawa kara annabi Musa ya ce musu su fara jefawa sun jefa abin da gare su baya da haka annabi Musa yana tsaye yana jiran umarnin Ubangiji kowa ya yi da jefawa yake cewa fa alqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun sai ga Musa bayan Ubangiji shi ya mai umarnin ya jefa sandar shi yana jefata sai ga taran tana hadewa duk abin da suka tattara na daga tsarinsu wannan shine gata da Ubangiji ya yi wa annabi Musa wannan gatar ba don komai ba saboda sakon da aka ba annabi Musa ya zo zuwa ga Fir'auna ya isa zuwa ga kullum kowa a cikin garin Misra saboda ni ranar kawace ranar idi ce mu yawa kama kai tsaye wannan mutanen ne suke cewa amanna bi rabbil alamin tabbas mun yi imani da ubangijin talakai ko kamun shi fa alfa ulqi as-sahratu sajidin kinti ai can baya ai sun bayyana maka la Allah na nattabi'u as-sahrata in kanu hum zalibina sai ga ya sun yi shawara babban su ya riga ya zartar da umarni la Allah takallu mubi wa innan matsafa wanda muka zo mu yi gaba da su takan yi mu bi su in dai su suka samu rinjaye a tare da mu to yanzu an samu rinjaye a kansu kuma sun sani su abin da suka zo da shi ƙarya ce tsagi ne amma dai tsagi wanda yake mai girma kamar yadda ubangiji ya ba wa kuma jabu bi sihri azim sun zo da wani tsagi wanda yake mai girma kaga wanda ya san abin da ya zo da shi yanda ya tsaya ya tsara ya ga abin da ya zo ya lunkada shi ya zo ya zubda shi to tabbas fa wannan al'amarin wanda suka zo da wannan tsarin to ogani ne ta haka shi kuma a tsara irin wannan aikin babba ya san babban shi shine suka yi magana za su bi wannan matsahon in dai suka yi rinjaye a kansu Musa yana rinjaye a kansu kullum suka faɗi suna masu sujada suka ce amanna bi rabbil alamin lalle mun yi imani da ubangijin talakai a kan ubangiji yake bayyana fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun kun dai ga gaskiya ta tabbatu shashancin da suka zo da shi shike ne ya riga ya rubuta shi ne ubangiji yake ce mana a can amanna bi rabbi haruna wa musa mu ma daga yau ba mun yi imani da Ubangijin Haruna da Musa. Shikenan sun kare. Da kuma yi ake nema imani da Ubangijin da ya aiko waɗannan mutanen guda biyu shine Annabi Musa da Annabi Haruna. Yawa kana Annabi Musa sai yake cewa wannan Fir'auna sai yake cewa amantu lahu qabla an a'zana lakum wannan ba shegantaka ce ni ne ba Ubangiji ba yanzu a yi ku yi imani da su kamun in muku izini saboda shi ne ya ce ana rabbukumul a'la shi ne mai umarni shi ne mai hali to yanzu a yi ku yi imani da Musa da Haruna Ubangijin Musa da Haruna kamun in yi muku izini ya ce innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr to fa ina canta da batun Musa nan shi ne ogan naku da ya koya muku wannan tsari saboda tsarin nashi ya riga ya tsare ku shi sai ya yanzu da aka zo aka tsare aka yi gwada gwa kuka dukun naku kuka yi mai sujada kuka yi sujada ga Ubangijin Musa da Haruna to tabbas Musa nan shi ne da ba ogan naku da ya koya muku wannan tsari shi ne malamin tafsiri suke cewa ai wannan magana ce ta jahilci Musa bai taɓa haɗuwa da waɗannan mutanen ba kai kai da kace arsil arjuna wa aqalu wa arsil bil wada'in hakimina gari ruwan da aka tura aka kawo wannan mutanen Musa bai taɓa zuwa ba idan Musa ya gamu da su sai kace wannan al'amarin da kai wuta a ciki to mutun yana shiga halin wuta lokacin da yake cikin halin wuta zaka ji abinda ba haka ba shirmi yana hutuwa daga bakin shi baya iya mai tirizar kan shi yayi magana ta hankali amma dai can baya ka gani dukkan maganganun da Fir'auna yake maganganu ne na hankali ne yanda zai wuyuntar da abinda Musa ya zo da shi dan mutanen shi su gaza fahimta amma dai a nan sai ya zo da magana ta wuta ba dan komai ba sani da yana cikin halin infi'ali a halin gushi a halin da zai iya mai tirizar kan shi ki sanya shari'a ta bayyana mana ko lokacin da alƙali za ya yi hukunci ba a yarda da hukunci ba lokacin da yake cikin hukunci ba ko lokacin da yake jin yunwa saboda yunwa tana tabbata kushi da halin da mutum ka shiga na daga cikin hukunci to kar ta ka yarda ka zartar da hukunci in ka ce ka zartar da hukunci to za a ga wutar ka za ka yi abin da gobe za ka dawo ka yi nadama a kan shi isan ya in ka koma cikin shari'a ɓangaren fiqh zaka gani hatta da saki da shari'a ta ba mu dama mu yi saki bata ba mu dama mu yi shi ba a lokacin da muke cikin halin shi ba shi sanya malamai suka ta samu na saki gida biyu da kai saki na bid'a da kai saki na sunna menene saki na sunna shine mutum ya saki matar shi lokacin da ta yi haila ta yi tsarki ta sake yin wata haila ta yi tsarki a cikin intarbal tsarkinta na wannan hailar da ta yi ta farko zawwa ta biyu bai sadu da ita ba a wannan halin aka baka damar kai saki shi ne saki na sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yace wannan shi ne saki na sunna za a cikin wannan lokuta mutum ya tsaya ya yi hakuri mutum ya tsaya an yi yake sabbaba saki shi ne halin hushi halin abinda ka gani kurum baka iya hakura a kan shi wani abu makamancin haka aka ce maka to baka da hurumin kai saki in ka yi kana da laki ka gani ko in dai za a bi wannan ka'ida ta shari'a waye zai saki ba ta shi dalilin ba ka haka hadisin a Umar yadda Allah ya tabbata a gare shi ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah ibn Umar ya saki matar shi a lokacin da take cikin haila manzo Allah ya ce mi ya ce Umar murhu fil murashiha Umar ki dan ka yemi da matar shi ya ce in ya mai da ta ya ce ta yi tsarki ai tana haila ne ya saki ta ya ce ta yi tsarki sannan kuma ta sake yin wata haila sannan ta yi tsarki tsarkin da za ta yi daga wancan haikar ta zuwa wannan haikar ta bai sadu da ita ba sannan a wannan lokacin yake da hurumin in ya ga dama ya rike matar in ya ga dama ya sake ta yace wannan shine saki wanda shari'a ta bada dama a saki shi kuma saki na bid'a shine duk lokacin da mutum kurum ya shiga cikin halin mushi kurum ta gidan ku na sake ki wannan shine ake kira saki na bid'a mutum a wannan halin yana da laifi akan yayi abin da ba haka ba ya saba wa abin da shari'a ta zura shi, amma dai tunda ya riga ya furta saki yana nan, kuma za a lissafa shi a cikin lissafin saki. Ina fata an fahimci misali. Shi ne nan yake bayyana mana, malaman tafsiri suke bayyana mana abin da ya waka, yake cewa tabbas Fir'auna a wannan halin ya yi magana ta wuta, ya yi magana ta jahilci wanda hankali bai ɗaukar ta. Yake cewa innahu la kabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun. To a yanzu za ku ɗanɗana ku ɗauku, za ku san ni in wane ne. Sai yake cewa law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, azabar da zan yi muku shi ne zan yanke hannayenku da ƙafafunku da saɓani. In aka yanke maka hannun dama, ƙafar hagu za a yanke maka. In aka yanke maka hannun hagu, ƙafar dama za a yanke maka. Ya ce wani ƙusan liban na kuma ajma'in, kuma dukkan ku zan soke ku. Asfar da shi ne mutum ka kai yi wani a cikin wani abu, zan tsire ku dukkan ku gaba ki ɗayan ku. Suka ce na zai yi. Ai, ba wata damuwa a kan haka. Ba wata damuwa. Wannan malaman tafsiri suke cewa tahdidin da Fir'auna ya yi wa mutanen nan, za a yi musu kaza, za a yi musu kaza, za a yi musu kaza, su wannan al'amarin bai rage musu komi ba, face ƙara musu imani da ya yi a kan lallai Ubangijin Annabi Musa da Haruna Ubangiji ne wanda ya isa ya kai a tsaya abota ta mai ba shakancin Ubangiji ba kamar su Fir'auna ba. Shi kan ya ƙara musu kai tsaye imani, ya ƙara da ruwa a wama za a mun illa imanin wata su yi ba. Wannan tahdidi da ya musu da wannan irin falsafa ta alamuna da ya wadda musu, ba abin da ya ƙara musu illa imani a cikin zukatansu da ƙara miƙa wuya zuwa ga Ubangijin Musa da Fir'auna. Wata amsa suka ba shi, suka ce na bai, babu damuwa. Babu damuwa, babu wani, ba wata matsala a kan abin da kake za ka yi mana. Inna ila rabbina munqalibun, tabbas ya kai Fir'auna da mu da kai in dukkan wurin Ubangiji za mu koma. Wannan ita ce matsala ta tauhidi. Bawa a kullum ka tabbatar wa kanka kai bawa ake, ka tabbatar wa kanka ko yau ko gobe za mu koma zuwa ga Ubangiji, da wanda ya zalunta, da wanda aka zalunta, da wanda ya kashe, da wanda aka kashe, da wanda ya ci amana, da wanda aka ci amana, dukkan mu gobe kiyama za mu tashi a gaban Ubangiji. Ka yi zalunci, me zai gadar maka a rayuwarka? Ka cuce shi, me zai gadar maka a rayuwarka? Da kai da shi din magana bai yaye maka ba, sai kun zo kun tsaya a gaban Ubangijin ku gobe kiyama. Rayuwar nan kowa ko mahaukaci ya sani ana mutuwa. Baraka na mai hankali, to in an mutu ina ake zuwa? In an mutu ana komawa ne zuwa ga Rabbul Alamin, Ubangijin talakai, Ubangijin da ya kage ka ya kage ni, Ubangijin da zai mana hukunci a gobe kiyama, Ubangijin da zai zo duk abin da ka aiwatar za ka zo da rasuwar shi. A baka littafinka a ce maka iqra kitabaka fa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, karanta littafinka ya kai bawa. Ya isa ka yi wa kanka hisabi a wannan rana, duk abin da za ka yi ba abin da za ka koma da shi zuwa ga Ubangijinka. Za Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana, ɗan adam idan ya mutu abu uku za su raka shi makwanta shi, abu uku za su raka shi makwanta shi, shi ne dukiyar shi, ƴaƴan shi ko dangin shi, sannan aikin shi. Ya ce guda biyun dukkan su dawowa suke yi, sai ɗaya da dukiyarka da iyalan naka, kowanne dawowa za yi, ba wanda zai yarda a sanya ku cikin kabarin ta, ba wanda zai amince a kan haka. Ya ce aikinka kaɗai za ya tsaya. To mai hankali wanda ya san lalle da kuma wani abin da yake jiran shi a rayuwa, aikin wannan shi kaɗai zai mun gata a cikin kabarin da. Kabarin nan rami ne za a yi a taka ka, a bar ka kai ɗaya naka, ba abin da za a yi maka gata in ba wannan ayyukan naka ba. To tun me sun ya baka tsaya baka yi wa kanka karatun ta nutsa ba, ka tsaya ka yi abin da zai ije maka duhun wannan kabarin. Tun me sun ya baka yi ba, za ka biyo ruɗin zuciya duk abin da fafutukar da ake yi a tara a yi wa da a ci kaza a mere a yi a gina kaza a yi wa dukkan su barin su zai ayyu bin abi talib wata rana ya zo bakai ya tsaya da tawaga a bayan shi ya ce ya ku ɗan uwa makwarta wannan kafar da duka ya ce labarin da zan ba ku shi ne gidajen da kuka gina an riga ya an shige su dukiyar da kuka bari an riga an raba wa magaya matan da kuke tunkaho da su an riga ya an aure ya ce kowane labari za ku ba ku labari ɗaya ne za su ba ka ka tsaya ka yi abin da yake gaba ka saboda in an zo ba a koma wannan magana da Aliyu bin Abi Talib yake yi magana ce ta yanayin rayuwarmu a yau in mi ka tara da ka dawo rawa magana za shari'a ta ba da dama ana dawowa daga kabari in dai daga cikin magana ya ce ni dukiya ta nake su ba wanda ya ce ce a'a ba za a raba ba a bashi haƙƙin shi ne da zaran an ɗauki ranka to wannan dukiyar ta tashi daga sunanka ta koma sunan magana ta tashi daga sunanka ta koma sunan magana a cikin shari'a hatta da abincin da za a huddo wanda suke bakin ƙofa su ci babu hurumin a huddo shi da sunan dukiyarka a ka'ida ta shari'a shi ne in wani daga cikin in matar da kace a huddo daga cikin abin da ka bari na daga abinci a yi wa wa'ansu su ci abinci to za a mata lissafi a cikin dukiyarta saboda yanzu dukiya ba ta taba ce ba ita kadai ba dukiya ta kowa ce in baban shi da rai ya ce a huddo kaza a huddo kaza a yi wa mutane abinci a ɗauko kuɗin su kaza da kaza a yi kaza to wa za a rubuta a cikin lissafin dukiyar shi gadon shi dukiya ta tashi daga sunan shi shi wannan mamacin ta koma hannun ku kuma gada dukiya an riga ya an raba abinda kake kwana kake tashi da shi kai ne lebas kai ne fata kai ne kaza kada cikin tarikin sallah ta zo ka huce ka haƙƙin mutane ka ɗauka ka bada za ka ce a dukiya ta ruwa za ka yi ba ka bada ba to tabbas wannan dukiya an riga ya an raba kuma hisabi yana nan yana jiran ka wannan gidan da kan jima shekara da shekaru kana ginawa a ƙawata a ne kaza a ne kaza a ne kaza da zaran ka mutu wani ne za ya zo ya shige shi ta kan yi magana su ce a ai ba yara ba a sashi kasuwa dukiya ta hada da hushin magana ka zuba miliyan goma ka gina magana su sai da shi miliyan hudu wata musiba ta kai wannan matar da ka jima kana ta dattako a kan ka aure ta ka aure ta ka mutu abinda ka tara ta ɗauka ta ce ta samu wani ta aure ina amfanin rayuwa shi ne Aliyu bin Abi Talib yake cewa wannan shi ne labarin da muke ba ku ko ku ba mu labarin shi Allah ya kiyaye mu shi ne nan matsala ce wadda za ka tabbatar waɗannan matsaman da suka zo suka yi imani da annabi Musa da Haruna tabbas suna da yaƙinin tauhidi sun sani inna ila rabbina munqalibun dukkan mu za mu koma zuwa ga ubangijin kuma ubangijin nan shi ne za ya mana hisabi ka zalunce ni ka mun ba daidai ba to tabbas ubangijin nan za ya mana hisabi a gobe kiyama duk abin da ka zalunci wani to za ya takuro ka gaban ubangiji in dukiya ce ka ci in ƙasa ce ka ci tashi in ƙasa ce a shaddu sai ba abu mafi muni kamar wani ya zalunci wani ƙasa manzo Allah yake cewa za a ciccibo daga ƙasa sama ta farko wannan ƙasa ta farko har zuwa ƙasa ta bakwai za a ciccibo a rataya maka a kanka hadisin wani suka ce za a rataya maka a wuyanka wata ruwaya za a ɗora maka za ka yi gambanta daga ƙasa ta farko har zuwa ƙasa ta bakwai daidai da ɗari guda idan ka ci ina ga wanda zai zo zai yi gini sai ya ƙara shiga gidan wani daidai da ɗari guda wallahi zai ka cicciɓo shi a ƙasan bakwai ka kawo mutu a gobe kiyama in saniyar wani ka ci za ka yi gambanta ka zo a gaban Ubangiji ka mai da abutan kayan shi wata musiba ta kai wannan lai mu yi kokari mu shirya wa goben nan tsayuwar da za mu yi a gobe kiyama sabiya tababbe shi ne wanda bai shirya mata ba zai fara ganin alkami daga lokacin da aka ce ajabi ya zo ƙarshe da yasa Abu Huraira ya tabbatar mana in ya gane shi zai ga mala'iku masu faɗa ɗan huska kaya marasa kyau likawari yana wari za su zo su tsaya a gaban shi za su ringa za a gaban shi za a ringa ya rabu da yau ya rabu da yi a mera da magana shi ne ai Aisha take cewa hadisin manzo Allah hadisin da Aisha ta rawaito wanda manzo Allah yake cewa duk wanda yake bukatar haduwa da Ubangiji Allah yana son haduwa da shi wanda ko yake kyamata haduwa da Ubangiji Ubangiji shi yana kyamata haduwa da shi to wannan mutumin mugun mutumin nan a lokacin da yake irin waɗannan mala'iku sun sabko baya bukatar haduwa da Ubangiji saboda ya sani daga nan ba musiba ce da azaba har zuwa lokacin da za a tayar da ita kiyama a lokacin da zai ringa cewa ya rabu da shi'u ya Ubangiji mana a ɗan saura a ɗan mayar da ni duniya mana kar da a ɗauki rannan la'alli a'malu saliha fi ma tarak ta kan yi Ubangiji in an ɗan bar ni an ɗan jinkirta mana an ɗan digman mun ɗan muna derogation an ba ni ɗan annabi da a rifi je ko zan dawo da yi wani aiki na gari shekara nawa aka ara maka ya kai babu Allah shekara nawa aka ba ka a hanta ba ka tsaya kai abin da ya dace ba Ubangiji ya ce kalla abu ne wanda ba ya yiwuwa kai ko da an mayar da shi duniya innaha kalmatun huwa qa'iruha zantan banza ne yake yi shine yake furta ko an mai dokin wallahi ba zai yi abin da yake ba ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اذا رايوا تبرزخوا غاير ده شي حس زوا لوكاتين ده za tayar da shi kada ka taba tunanin wai a barzakhun da kurun kunci ne za a yi har zuwa lokacin da za a yi busa kafu a hadisi sai sun tabbatar mana duwa ya ta Imam Bukhari da Muslim lalle ana azabtar da mutum a cikin kafar shi azan Allah ya huce kan kaburba guda biyu yake cewa tabbas wa'annan masu kaburuka lai yu'azzaba ana azabtar da su yake cewa kuma ni dai abin a zo a ganin ko abin kai to abin da ake azabtar da shi ba wani abu ne ga wanda na zo a gani ba a wurin mu ban ba dauka shi wani abu ne na zo a gani amma dai manzo Allah ya ce tabbas abin ne mai girma dan adam bai dauke shi akan wani abu amma dai abin ne mai girma yace na horkon su ya kasance idan yayi mutsari bayan tsarkakewa in yi mutsari kuma wallahi wannan ita ce zahirar da take wakana a ko'ina a yanzu zaka ga sarwa yi kurmi cikin katanga ya hudu ya yi mutsarin shi ya mai da kayan shi ana akal ka samu duwatsu guda uku ka goge ko kuma cikin katanga ka goge to wannan duk wanda ya kasance shi ne halin shi tura kai azaba ta kabari wanda take jira shi saboda kai an nema a wurinka ka tsabtace wasu ya baka fa'asir to kai najasa ka nera cikin wandonka to wata ibada za ka yi da najasa a tare da kai ubangijin ka ya karɓa sai da ibadar ka ta kasance karɓaɓɓa shi ne a samu tsarki a tare da kai to ka zo baka da tsarkin ka gani mutum za a ɗauka ba wani abu ne babban amma dai manzo Allah ya ce wallahi babban abu ne wanda ya kai a azabtar mutum a kai yace na biyun kuma kana yaushe bin namima an namimi ne duk inda ya zama zantar wani zai dauko ya hada da wani akwai riba akwai annabinci wannan kuma su ne gaba gari a gidan kowa a fadar kowa duk inda aka gauna za ka gani an yi hirar wani an yi tsokaci a kan wani an yi kaza akwai bambanci tsakanin riba da annabinci daya algiba ita ce cin daman mutum shi ne mutum ya ɗauko kurin hirar wani taryan sawabu da wannan abin yana so ya ji shi ko bai so ya ji shi kurin ya zo ba don ya haɗa musiba ba ba don ya yi kaza ba shi ne ubangiji yake a yi haɗuwa a duk ba ya so la'ama a kai mai ɗan fagarin tumu yin giba kamar misalin mutum ne a yanka na ɓarɓar uwan shi a daga ɗa a ba shi a ce mai ya ce ɗanyen shi wata rai za ta so ta ci naman ɗan uwanta ɗanye to shine matsayin girba. Annabi wanci kuwa kurin ka dauko gantan wani ka kaiwa wani ba dan komai dan ka haka su ba. To shi kuma me yin haka shine za a zabtar da shi a cikin kabari. Allah ya kiyaye mu. Wa'annan mutanen dalilin imanin su mai kwari suke cewa inna nad'u an yaghfira lana rabbuna khatayana aw kullu awwal almu'minin. Imani ya cika a cikin zukatan mu. Mu dai mun sani za mu kowa zuwa ga Ubangiji. Gurin mu kwaɗayin mu shi ne Ubangijin mu ya gafarta mana kurakuran da muka yi a can baya na daga ɗaki da muka yi. Can da kai a kira a goma a tarafta da alayhi min as-sakar irin karancin da muka yi na daga sihiri ya kasance tsayin nan shi ne rayuwar mu. In mu yi wa jin daɗi abinda muke samu karkashin tsayi muke samu shi. Da mun karanta dalilin ba mu san ba shari'a ba amma ni yanzu mun tabbatar tsayi haramun ne baya daga cikin abin da bawa idan yana yin shi za ya samu tsira a rayuwar shi. Da haka mun muna neman Ubangijin mu muna faɗi muna gurata Ubangijin mu ya gafarta mana zunubin mu. Wannan a shari'a Annabi Musa a shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine da zaran kayan imani da Allah da manzon shi duk irin ayat da ta sheke a can baya tabbas Ubangijin ka ya riga ya gafarta maka. Ko kuma kan hadisin da Imam Tirmidhi ya mutar da shi wanda Abu Bin al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da mutuwa ta zo yana kwance akan shi lokacin da mutuwa yana zubar da hawa ya juya ya kalli gangu sai shi yake cewa ya kai baba Abdullahi bin Abu Bin al-As yake cewa ya kai baba ni za ka ringa ma mutuwa kuka an ji amma ai ba ka san me za ka tarda ba ne ba za ka ringa wa kai kai ce amma dai a matsayin ka na Abu Bin al-As sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka bada gudunmuwa iya gudunmuwa a rayuwar manzo Allah a bayan rayuwar manzo Allah ya kasance saboda girman ka in an bude gari Misra shine walinta shine hakiminta. Irin wannan muhimmanci daga nan kana cikin manyan manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka ringa kuka lokacin mai mutuwa saboda su sun san suna da yaƙini abinda zaka tar abun ubangijin ka yayin kai ne daga abinda zaka baki manzo Allah ya faɗi musu yake ce musu lalle lokacin mutuwa tana gab da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani bawa Allah ya bashi zabi akan abubuwa guda biyu abubuwan da suke gunku da abubuwan da suke gunshi. Me abin da yake gunmu shine dangantaka ni da gidan suwa ne wannan mata ta ne wannan ɗaɗa ne wannan kaza ina ne wannan kaza ina ne sai dan abin da na tara na daga dukiya na daga gida na daga waye shine abin da yake gunmu rayuwar duniya ce yake cewa kuma da abin da yake gunmu Ubangiji shine aljanna shi yace wannan bawon sai ya zaba abin da yake gunmu Ubangiji ba wanda ya fahimci abin da manzon Allah yake faɗa ba Abubakar ba. Abubakar ya fashe da kuka yake kuka yana da yaƙinin lalle rayuwa ta zo wa ƙarshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabuwa tana nema ta isu su kuma gatan su bayan Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin da Abdullahi bin Amr yake harara a matsayin kan sahabi na manzon Allah kuna da shaida akan kudin nan ku ɗan aljanna ne tuni da ka baka da wa'ada Amr bin al-As ya juyo yake cewa ya kai dana yace rayuwa ta na dora ta ni ko Ubangiji ya kaddara mini rayuwa akan mataki guda uku. Yace mataki na farko shine wallahi da Allah ya kaddara mini mutuwa a halin da nake yace wallahi ba ni ba samun rahama ta Ubangiji wutar jahannama ita ce mutuwa. Yace wannan mataki shine lokacin da aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dangi ne mu ma dan dangi ne dan uwa ne namu amma dai wallahi ban taba ji ba na tsani wani mutum ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun guri na dirrin da Allah ya hada ni da shi ina iyawa in kashe shi yace wallahi sai na dauki ranki yace haka nayi wannan rayuwa. In ba ku manta ba Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda aka tura tawaga zuwa ga Najashi a garin Habasha waɗanda suka yi hijira mutum 86 ko 88 waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa ga garin Habasha. Quraishawa suka tarba shi saboda yana da dadin baki ya san in ya shiga ya san ta inda za ya huta ya tagiyatar da Najashi kuma ɗan kasuwa ne kuma yana dangantaka da Habasha. Yake cewa na tahi na nema a bani dama in dawo da waɗannan waɗanda suka yi hijira ta farko daga garin Makka zuwa garin Madina
amma dai Allah da ikon shi Allah bai ba da dama ba kalkashin jagorancin Ja'far dan Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa na tsani musulunci na tsani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah da ikon shi Allah sai ya haskata mini hasken musulunci a cikin zuciyata yace na tai tattaki na zo garin Madina na tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nazo yace wa manzo Allah nazo in yi maka mubaya'a yace kawo hannunka in yi maka mubaya'a ya kai manzo Allah yake cewa da nazo hanna zan dora hannuna akan hannun manzo Allah sai na shanye da na shanye manzo Allah yace mini miye ya samu miye ya zo kuma ya kai amru bil as yake cewa manzo Allah ka muna alƙawari daya in na musulunta na maka mubaya'a za ka kankare mini duk abin da na sheka a can baya yace ya kai amru baka sani ba annal islama yajubbu ma qablahu aw wata riwaya yahdumu ma qablahu shin baka sani ba lalle musulunci yana rushe duk abin da aka aiwatar a can baya duk irin ayar daga sheke a baya to daga zaran ka musulunta to ya riga ya rushe komi yanzu kuma ka koma da ni da kai dukkan mu daya shi san ya ba wanda ake maraba ake horin ciki da shi lokacin da ya shigo musulunci shi ne wanda ya sheka Aisha a can baya kuma ya shigo cikin musulunci wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da ubangijin sa yake kaunata sa yake son su kuma ba wanda yake rike musulunci da gaske kamar mutumin da ya dandana kahurci ya shigo ya ji hasken musulunci ya ga irin ya zaka halawar musulunci to wallahi yayi kokarin ya rike wannan musuluncin 100% saboda ya san me irin chocolate da ake yi a cikin kahurci shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya dushi amru bil as ya ba manzo Allah hannun shi mai mubaya dalilin yana da garantin duk abin da yayi aiwatar a da wanda ya riga ya hukunta wa kanshi inda Allah ya karbi ran shi a wannan halin to dan wuta yake yake cewa to wannan ita ce mataki na biyu na rayuwata muka zamana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai a yanzu da zaka tambaye ni yaya yanayin muskan manzo Allah take wallahi tallahi yace shi amru bil as yake fadi wa kanshi wallahi bazan iya wasafa maka yanda muskan manzo Allah ba take ba yace saboda kurjili kaga ajiya yana cewa in ya samu dama za ya kashe manzo Allah yau gashi nan yana cewa saboda kurjini na manzo Allah yace wallahi ba na iya daga ido na mi ido hudu da shi sun fifita manzan Allah a kan komunsu yace to da wannan a wannan halin muna kan wannan halin har Allah yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa yake cewa wallahi ni ina da yaqini da Allah zai karbi raina a wannan lokacin yace ba abin da zai hana ni shiga gidan aljanna saboda duk abin da manzan Allah ya umarce mu aiwatar mun yi gurgurdan yanda za mu iya mun yi wa Allah biyayya mun yi wa manzan shi biyayya mun ba da gudunmuwanmu da dukiyarmu da ƙarfinmu da duk abin da muka mallaka akan wannan addini yace mataki na uku shine bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbai ake ganin mu ne manya yanzu aka sanya mu runduna sai a ba mu jagorancin ta gari idan an bude a ba mu jagorancin shi to shi ko mas'ala ta jagoranci baka san kamawa ne daidai ba ko kamawa ne ka ku za saka mawa ne yace to a wannan halin dalilin da ya sanya nake kuka ban san ba yaya zan tarar da ubangiji na ba kaga dan abu ne mu kuma shine abin da muke nema mu samu dalilin haka yake kuka yake cewa wallahi bai san ba a wani hali zai tarar da ubangijin shi ba to shine wa'annan suna da yaqini suke cewa la dayr illa ila rabbina inna natlubu an yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin muna fatan ubangijin mu ko muna fadaituwa akan ubangijin mu ya gafarta mana dukkan zunuban mu da muka aiwatar a can baya dalilin mu ne farkon mu ne nan malaman tafsiri suke cewa da suka ce su ne farkon mu ne a cikin garin ba wani wanda ya imani da annabi Musa a cikin kirkawa su ne na farko saboda haka suke cewa dalilin mu ne farkon mu ne muna fatan ubangijin mu ya gafarta mana dukkan zunuban mu Allah ya gafarta mana ya sanya aljanna ita ce makoman mu abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makoman su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki wannan kasa da muke ciki muna fatan ubangiji ya amintar da mu ya yalwatar mana da arzikin mu mu ce shahani an mari'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.